sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makili. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a birnin Miami a jihar Florida domin bayyanar da shirin gwamnatinsa na janyewa daga yin aiki tare da Cuba, wadda tsohuwar gwamnati ta shirya bayan shekaru sama da 50 da Amurka ba ta guduga maciji da Cuba. Da yake jawabi a karamin lardin cikin Miami na Havana, inda galibin bakin haurin 'yan kasar Cuba ke zaune saboda kin jinin ayyukan tsohon shugaban kasar Castro da kuma tsauyin ra'ayinsa. Shugaban ya ce zai fallasa miyagun ayyuka da gwamnatin Castro ta aikata a kasar Cuba, kuma ya ce gwamnatinsa ba za ta boye waɗannan abubuwa ko kuma ta mai kwalliya ba. Ya ce yunkuri da gwamnatin Obama ta yi na sake buɗe alaƙa na wannan ƙasa ta tsibiri babu wani abin kirki illa azurtar da gwamnatin Cuba.
Therefore, effective immediately, I am canceling the last administration.
Yace don haka a cikin gaggawa ina kira da a yi kokari a kawo ƙarshen wannan abu kwata-kwata wacce ya karkata a bangaren wato bangare guda kenan inda ainihin Cuba kadai za ta amfana. Trump ya ci gaba da yin kira ga gwamnatin Cuba da ta kawo ƙarshen cin zarafi na abokan adawarta ta sake 'yan siyasa da aka zuba su a kurkuku. Ya nuna cewa gwamnatin Cuba ta bada daman samun walwalar siyasa da kuma tattalin arziki. A wata sabuwa kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya ci gaba da aika saƙon Twitter wanda ya saba yi a lokacin yaƙin neman zaɓe a jiya Juma'a. Yana sukar binciken alaƙar gwamnati wato kwamitin yaƙin neman zaɓensa da kuma ƙasar Rasha. Trump ya faɗa cewar mutumin da ya kira korar da ya yi wa daraktan FBI a matsayin bita da ƙulli shi ne yanzu yake masa bincike game da wannan korar da ya yi wa daraktan na FBI. Sai dai bai bayyana ƙarara ko shugaban na magana ne a kan lauya na musamman Robert Mueller ko kuma mataimakin Attorney General Rod Rosenstein. 'Yan jarida da suka masa tambaya suna neman ƙarin bayani bayan da shugaban Trump ya dawo a fadar White House a jiya Juma'a da rana, ba su samu amsar tambayarsu ba. Kalamansa na bayyana damuwa ta shafin zubunta na baya-bayan nan. Shugaban Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter bayan da jaridan Washington Post ta rawaito cewar Mueller na binciken haɗa-haɗar kuɗaɗensa tare da surukinsa Jared Kushner. Shugaban ya ce wane ne mai ba shi shawara ko kuma wane ne mai ba shugaba shawara idan shugaban ƙasa na nan. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron gabar tekun Japan sun ce matukan jirgin ruwan Amurka guda 7 sun bace bayan sojoji na ruwa na Amurka sun yi karo da jirgin ruwan 'yan kasuwa a safiyar yau Asabar a gabar tekun Japan. Ma'aikatar rundunar mayakan ruwa na Amurka ta tabbatar da faruwan wannan abu tsakanin jirgin ruwan na jami'an nata da wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa. Sai dai ta ce yanzu ne take aiki don gano waɗanda suka samu raunuka. Jami'an na Amurka dai ba su tabbatar da ɓacewar matukan jirgin ba. Wani rukunin sojojin ruwan Amurka da ke aiki a yammacin tekun Pacific da kuma yankin tekun India sun faɗa a wata sanarwa cewar wani matukin jirgin ruwan Amurka da ya samu rauni an ɗauke shi da jirgi mai saukar ungulu na jami'an tsaron Japan. Wani likita da yake jinyar ɗan majalisa na ɓangaren jam'iyyar Republican Steve Scalise, wanda ya samu rauni mai tsanani a wani hari da aka kai masa a wani filin wasan ƙwallon gora a kusa da Washington likitan ya ce akwai muhimman alamu na samun sauki amma dai har yau akwai sauran aiki. Dr. Jack Sava shine daraktan sashin kula da raunuka a asibitin Washington. Ya fadawa manema labarai cewar an yi masa tiyata da dama kuma aka yi masa ana samun sauki akan wannan al'amari da ya same shi. Likitan ya ce Scalise ya samu rauni har ya kusan kai shi lahira saboda tsananin jini da ya zuba da jikin shi yayin da aka kawo shi a asibiti da jirgi mai saukar ungulu a ranar Laraba. Dr. Sava ya kara da cewa an sa masa jini da yawa kuma an masa tiyata da dama kuma ana kokarin dinke bangaren jikinsa da wasu raunuka da ya samu.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne.
Duniya gidan kashi ahu kowa ya kashe ta ru eh barna Duniya gidan kashi ahu kowa ya kashe ta ru eh barna duniya mu bi ta asannu Shin duniya gidan kashi ahu kowa ya kashe ta ru eh barna ga wani ya kashe sisi ma To duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu To duniya kasam matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasam ma'azanta to duniya akwai matalauta
To ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke muku da rahotanni guda hudu. Rahoton mu na farko zai bayanin fa'idodin ziyarar asibiti ga mace mai juna biyu domin awo. Rahoton mu na biyu zai bayanin abin da ke kare yara kanana yan kasa da shekaru 5 daga kamuwa da cutar tamowa. Shi kuwa rahoton mu na uku zai bi tawagar hukumar Bakatma ta jihar Bauchi da ke yaki da cututtukan sida, kuturta, malaria da kuma tarin fuka zuwa karamar hukumar Itas wajen zagayen da suke yi domin neman goyon bayan sarakuna iyayen al'umma wajen yaƙi da cututtukan da ke addabar al'umma. Rahoton mu na hudu zai yi mana bayanin gangamin yasar kwalbatoci ne da majalisar da'ira ta tsara yi domin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria musamman a wannan lokaci na damina a jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Baya ga waɗannan rahotannin za mu je asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Yariman Bakura da ke garin Gusau wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar laya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID da suka gudanar kwanakin baya, a inda za mu ji Malama Amina Sambo, babbar jami'a mai kula da rigakafi a asibitin, da bayanin illolin da cizon sauro ke haifarwa mata masu juna biyu da kuma muhimmancin tazarar iyali. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Ma da lagai da Mamman Nasir.
Amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta to duniya mu bi ta asannu. Amma kutuna cikin ma'azanta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusani akwai ma'azanta rancaki an ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kansawa ya yi gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azurta.
Likitoci da masana harkar kiwon lafiya har kullum suna bayyana wa iyaye mata muhimmancin zuwa awo yayin da mace ta fahimci ta sami juna biyu. To kowane irin alfanu matan ke samu idan sun yi awon? Halimatu Abdullahi na dauke da cikakkiyar rahoto.
Muhimmancin zuwa awo ga mace mai juna biyu wani abu ne mai matukar amfani a gare ta wurin haihuwa lafiya gami da kula da lafiyarta da ta abin da za ta haifa. Domin ta wannan hanya akan yi saurin gano wasu larurori da ke tattare da ita kafin lokacin haihuwa kamar yadda na zanta da wata mace mai juna biyu a asibitin ƙwararru na Rashid Shakuni.
Dalilina na zuwa awo shine saboda lafiyata da na ɗan da zan haifa. Ina gida a zaune ban san me ya faru ba. Da ba lafiya a ciki kai ba lafiya mu rinka kokartawa akalla kafin mu sauke mu zo mu ga likita ya duba mu kuma mu yi kokari mu sha magungunan da aka
kenan. Kina ganin muhimmancin shan magani a gurin mai ciki da zuwa asibiti?
Gaskiya kam alhamdulillah dan kafin in fara zuwa ban rabo da ƴan kasala dan amai, amma yanzu da na fara shan magunguna na mun gode Allah shike bada lafiya ba magani ba amma shan shi dai yana da amfani.
Hajiya Raliya wadda ita ce shugabar sashin kula da masu juna biyu a asibitin na Rashid Shakuni ta ce a yanzu kullum ta Allah ana ƙara samun ci gaba wurin matan masu zuwa awo.
To a gaskiya kan yanzu an samu ci gaba ba kana saboda a da din kinga basu san muhimmancin awo ba. To amma yanzu da yake kinga ana bin su zuwa ƙauyuka ana mafayyantar da su, to zaki ga mace ma za ta zo da kanta. Kuma a wajen awon nan da ma za a gaya musu idan sun samu matsala haka, idan koda ba a ji motsi bane ba sai an zauna kafin ma zuwa wannan lokacin ba. Duk dan matsala kadan aka samu kawai sai a hanzarta a tawo asibiti. To annan ne za a iya tantancewa ayi maganin abin da wuri. To shi yasa a gaskiya yanzu an samu ci gaba sai fiye da
dakan. Yaya kuma maganar zuwa asibiti haihuwa bayan awa?
Eh to gaskiya shi ma da din sai kiga su ce wai ai da zuwa asibiti yawan kwanciya nan da ake yi idan za a haihu. Kin san su a gida idan za a haihu a tsugunne suke haihuwa. To sai kuma kiga mu a asibiti wacce za ta kwanta ne ba sai ta wannan tsugunnau din nan ba. To amma da yake suna zuwa awan yanzu an samu ci gaba ana gaddaya musu irin amfanin wannan kwanciyar nan da ake lokacin haihuwa. Shi yasa ai ba a san matsalolin da ake samu a daɗin na yanzu gaskiya ba a samun shi yanzu saboda sanaga sun san amfanin awon da irin kwanciyar da za a yi idan mutu za ta haihu.
Kenan suna zuwa asibitin ba kamar da ba?
Suna zuwa gaskiya sosai kam.
Metro Muradiya kenan daga asibitin ƙwararru na Rashid Shakuni daga birnin Dutse. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Shayar da yara jarirai nonon uwa zalla daga ranar da aka haife su zuwa tsawon watanni 6 na ɗaya daga cikin abinda masana harkar kiwon lafiya suka bayyana cewa na kare yaran daga kamuwa da cutar tamowa. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto.
Babbar jami'a akan abinci mai gina jiki ta asibitin ƙwararru na Ahmed Yarima da ke Busau a jihar Zamfara, Malama Nafisat Esani ce ta bayyana haka yayin da nake tattaunawa da ita akan abin da ke kawo yara su kamu da cutar tamowa.
Abin da yake kawo a kamu da tamowa in ba yi abin da na farko shi aka mun ana ce mai foundation, kamar za ka gina ne sai an fara foundation. Muna ce ma a shayar da baby a jariri daga aiwa zuwa wata 6 a bashi ruwan nono zalla ba sai an kara da ruwa ba. To wannan abin kamar ka yi ma babyn ka foundation ne kafin a fara ci abinci. Daga bakin wata 6 sai a daura da abincin da ya kamata. Kuma abin da aka fara sa ma baby a fara bashi shi akonu. Kunun nan shi yayi kamar ruwan nono, kun ga kamar ruwa yake, amma kunun nan kuma ba a bada kunu zalla sai an surfa shi da abubuwa masu gina jiki kamar a hada shi da waken suya da gida. To kunun nan na waken suya da gida shi aka fi so a ba baby. Banda aka nan duk abincin gida a fara gwada ma baby su ma suna taimakawa, amma dole ko ana bada waɗannan abincin gida nan kamar su tuwo, shinkafa, taliya sai an kara musu da abubuwa masu gina jiki. Aka kuma ko sai ga yaron yana da kyawu a yi ta baya yaro ko sai kullun shi ma yana gina jiki ne kuma abubuwan nan masu gina jiki suka kare yaro kai ya samu tamuwa Allah ana iya ba yaron kwai ko a dafa kwai kwai a soya kwai in Allah ya ore ma uwaye ana ba su ma suna kare yaro ga samu tamuwa sai dai yayan itace a ba yaro ya itace kaman su lemo abarba kankana su ma suna dan ba yaro garkuwan jiki ne sai a sare wurin wasan yaro kun gan yaro su dai ba su sani ba wurin rarrahen nan wurin wasa wasan nan suna haza datti suna sa shi ga baki to irin yaron nan da ka taba datti kullun yana sa ga baki dole ya ta zawo kuma in yaro na zawo zawo yana cikin abin da ka kawo tamuwa yawan zawo yaro yana cikin abin da ka kawo tamuwa to in yaro bai wannan zawon kullun kuma yana samu abincin nan masu gina sai a gan lahiya lo yaro ya tashi lahiya yayi girman shi a gan shi ba da kalla bai da tamuwa
idan kamar yaro ya riga ya kamu da wannan cuta ta tamuwa wani irin matakai kamata a dauka dan a shawo kan matsalar
nan asibitin mun yari mun bakura muna da wani dan program da su ma'aikacin lahiya da wajajen waste muna ce musu UNICEF akwai wani abubuwa da aka taimaka ma da yara masu tamuwa kashi biyu ne akwai wa'annan da in sun zo wa'annan da sun zo a agaje sun yi zawo yayi tsanani wasu za su gansu gordon jikin yayi kasa kwarai wasu suna nan suna amai da yawa zazzabi mai yawa to irin wa'annan akwai inda muka aje su muna ce musu nan dakin yara to in an kwantar da su sai a fara ba su akwai wani madara da muka dan ba su muna ce ma madara F75 da F100 to irin wannan wandaran da F75 aka dan bara madara ne zalla to madaran nan za a fara ba yaro bayan awa biyu a dan ana jona musu ruwan gishirin nan da suga amma irin ruwan nan gishirin nan da suga nasu daban yake na masu tamuwa ana dan ba su da madaran da ruwan har a gan jikin su ya dan yi kwari sai a fara wannan gudan nan madara shi ma madara ne zalla amma yahi na farkon nan abubuwan nan masu gina jiki to shi za a jona musu to da za an sallame su sai a maida su wannan kashi na biyu da nace ana yi ma nan asibitin mu masu tamuwa ne amma wa'annan da ba su da wani abun kaman abubuwa da zai sa abubuwa masu gaggawa da aka na gaggawa da za a ce za a kwantar da su to su duk sati za su dinga dawowa akwai wani gida da muka ce mai gidan tamuwa ana ce mishi plumpy nut to shi aka dan ba su kuma ana ba da shi akan nauyin yaro ne to in an auna nauyin yaro sai a dauki gidan abin da ya kamata ci ga sati sai a ba shi sai a ce ya dawo da yaron duk sati to duk sati in ya dawo da shi kaida sai an auna nauyin nan sai a kara ba shi in ya karu kaman abin da ya ci wancan sati to nauyin ya dan karawa to sai an kara mai abin da ya kartace wasu sai su ga cikin ma sati biyar sun fara cin gidan sai a gansu lahiya lau sun warke sun hita tamuwa amma duk da aka nan sai an kara fahimta da matan nan cewa ga abin da ya kamata yaran nan suna ci koko an zo an sallame su gaba da gidan nan in sun ci gaba ba su ba da abubuwan nan masu gina jiki me yiwa yaran nan ya kara tamuwa
Babbar jami'a akan abinci mai gina jiki ta asibitin kwararru na Ahmad Yarima da ke guso a jihar Zamfara, Malama Nafisa Isani kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A zagayen da hukumar nan na Bakatma da ke jihar Bauchi ke yi domin neman goyon baya wajen yaƙi da cututtukan sida, malaria, kuturta da tarin fuka a jihar Bauchi, ta isa ƙaramar hukumar ITAS. Amina Abdullahi Girbo na cikin tawagar ga ta kuma dauke da cikakken rahoto.
Da yake bayani shugabar hukumar Bakatma Dr. Mansur Dada.
Insha Allah za mu kaddamar da committee wanda zai dinga kula da yaki da cututtuka wanda wannan hukuma take kula da su. Abin da ya kama daga HIV, AIDS, TB, leprosy da kuma malaria. Zai zama local government committee wanda aiki zai za su dinga overseeing control programs na waɗannan cututtuka guda hudu. Muna so mu kai ziyarar aiki a babban asibiti na karamar hukuma to General Hospital. Nan za mu focusing ne abin da ya shafi bangaren mu. Kuma duk yadda muka je muna dauke da kayayyaki, duk yadda muka samu wani gibi, anan take za mu aje mu bayar dan a cika wannan gibin. So shine muka ga ya dace a lokacin ziyarar aikin nan da za mu kike kaiwa kananan hukumomi mu amfani da damar dan mu gabatar da kanmu dan ku san mu kuma mu san ku saboda a ga yadda za a inganta aiki a gaba dukkan ayyukan da ita wannan hukuma ta Bakatma take yi ya ta'allaka ne ga yadda za a kare al'umma dan kar su kamu da waɗannan cututtuka idan har kuma ba a samu daman an kare su daga kamuwa da waɗannan cututtukan ba to a ga yaya za a yi a samar da magunguna da cibiyoyi yadda mutane za su samu magungunan nan cikin sau.
Dr. Mansur Mustafa da dake nan shugaban Bakatma da yake maraftan shugaban Bakatma mataimakin shugaban riko na karamar hukumar ITAS Alhaji Salim Muhammad.
Wani mutane sun riga sun san akan kawo gidajen sauro a ce daga kokashi ba kan kawo gungunan malaria da wannan. Ina ga mai tace hukumar da kusan in kaje asibitoci iyayen mu mata za su yi lalle sun san ana ba da gidan sauro. Ina ga hukumar kamar ita ce ma jiwa kuma na gata jarumci. Kuma yanzu bisa ga dukkan alamu ina mai girma gwamna ya yi gyare-gyare a wannan hukuma lallai ana so za a inganta wannan hukuma. Kuma zuwan wannan karamar hukuma da ya yi yawan cewa lallai ana so a sake ingantawa a ƙara ayyuka wanda za su inganta harkar lafiya a jarumci. Muna muku godiya ƙwarai da gaske kuma muna jin daɗin bayan wannan karamar hukuma a dukkan ayyukan lafiya da za a yi a wannan karamar hukuma. Kuma shugabannin ma'aikatan lafiya a wannan karamar hukuma muna da irin ku bisa ga jawabin sai yana magana ilmantar da mutane. Ilmantar da mutane ne yana da muhimmanci. Idan ba ilmantar da mutane mun an ba su abubuwa ba su amfani shi. Za su iya zuwa ba su amfani da shi. Sama abin da ya shafi gidajen sauro zuwa maganin malaria ne yana da wani lokaci sai yana son su amma yana waye. To ilmantar da mutane ne yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Ina fatan zan tuntuɓi shugaban karamar hukuma ma a shirya wani kwamiti wanda zai taimaka muku a rika zuwa ko da asibitocin da ake amu ne ana da ɗaukar rana irin wannan ana.
Alhaji Salim Muhammad mataimakin shugaban riko na karamar hukumar ITAS kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo ita ma majalisar da'ira dake jihar Maradin Jamhuriyar Nijar gangami ta shirya domin kwasar kwalbutoci da nufin rage yaduwar sauro mai kawo zazzabin malaria musamman a wannan yanayi na damuna. Inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Malam Jafar Hamani, kwamishinan tsabta a babbar ma'aikatar da'ira.
Kafin kwalbati shi da kanshi, an ba yashe shi ba wurare da kana gani ruwa yana kwanta shi, sai ka gani saboro yana samu ya bunkasa can. Iska ba ka sani ba saboro sai ya kai dubu, amma in aka samu aka yashe shi babu inda ruwa zai kwanta shi kenan. Duk in ruwa ya zo dai kawai nan da nan kawai sai ruwa ya zo ya wuce. Babu abin da bai cin kwalbati.
Bai kawo din cututtuka daban?
Yana kawo cututtuka da yawa. Ka gani akwai dabar malaria, akwai wani kolera, kai cututtuka suna da yawa. Wadansu cututtuka an gaya maka sai gani mutum, wadansu bai mutum ya tashi ke dandumi gare shi bai ya gani da kyau. Hakan duk abubuwa dai gashi nan da yawa ne ba kadan bane.
Na kira ga mutane
madalla muna kira duk inda kwalbatin yake biyowa mutane su kula duk Allah ka su zuba sara ciki. Dan mutum ka zo ka zuba sara cikin kwalbati ka gani ruwa sai ya zo ya bloke. Ba mu so mutum ya sa tiyokin na kashi tiyokin na ruwa ko ka zo ka zuba sara ciki. Muna kiran mutane da Allah ya yi hankali da waɗannan abubuwa.
Baya sabba kwashewar dattin da aka yi daga cikin kwalbati ko da yake su ma mazauna gari akwai zuna su lahi na zuba shara a ko ina barkate. Wace gudunmuwa za ku kawo kuma zauna gari? Ga amsa daga bakin waɗansu.
Wannan abu da ake kaji ko inda mutane sun gane zub da shara cikin kwalbati. Kwalbati ba gidan shara ba ne. Duk wani ƙazamta bai kamata a ce kwalbati wurin magudan ruwa ce. Mu ya kamata a ce mu haɗa kanmu mu hana a zub da shara. Ka ha wani ruwa masu dagwale-dagwale a bar zubawa. Kuma in san samu ne mu da kanmu masu ramuna nan kwalbati mu zan ki zuba magani shike sa sauro. Baya haihawa bubale zo shamu kaya samu wani fali da wasu ciwuka.
Mu gudun mada za mu kawowa kira dina harko zami ga al'umma su bar zuba shara cikin kwalbati. Kuma duka masu tina wanda suke yi connected suka mai da shi gidan kashi su ma su bari. Kuma duka ruwa wanda aka sani na dauda ne wanda za su kawo illa su sa sauro su samu gindin zama su ma a bar zuba cikin kwalbati. Kenan wannan kokari da muka ana ta yi ana share kwalbati mu ma ya kamata duka al'umma mu kada mu gudunmuwa. Wannan yadda muka sun yashi mu ma mu bar kawo shara ciki muna zubawa muna ƙara bata wurwur.
Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga Maradin Jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai gusau headquarter jihar Zamfara inda gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar da gangamin kiwon lafiya a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Yariman Bakura da ke garin Gusau, inda Malama Amina Sambo ta yi wa taron mata masu juna biyu da waɗanda suka kawo 'ya'yansu rigakafi jawabi a kan abin da ke kawo cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma alfanun da tazarar haihuwa ke kawo wa iyali.
Malaria ne zazzabin cizon sauro da ke da hatsari ga mace ne ke kawo zazzabin cizon sauro. Sauron da muke ciki muke gani kamar ba komai bane yake haddasawa. Sauron ga cikin shi yawancin shi macen sauro shine ke kawo wanga. Kuma lokacin da zata kawo shine lokacin da aka shiga ɗakin din nan ga misalin ƙarfe 4 din na har zuwa asubuhi din da safe shine wannan sauran kai. Shi yasa kuma aka ce mata ku yi amfani da gidan sauro. Dan aka yi amfani da gidan sauro yakan kare mata masu ciki da iya ƙasa da shekara 5 da samun cutukan malaria. Sannan kuma me kuma ke haddasawa in muka ajiye da ci gidanmu dauda irin rijiya ko kuma ruwan kwaroron da ke wucewa kofar gidanmu da ba mu tsaftace gidajenmu su ma suka kawo mana hatsarin nan na ajiye sauro ka cike mana shiya. Sannan kuma in muna da ice da ya ban mana inuwa sosai ya bar duhu gida su ma suka kawo wannan sauro su koye na wajen da ba su samun kariya. Sannan kuma muna da irin kamar kayayyakin da muka tattara kofar gidajenmu gehe din nan da kamar gwangwanaye tayoyin da iya suke kawo mana gida da ba mu tara su kowane lokaci ya kamata mu kwakwashe su mu tattara gidanmu mu kare su mu tsaftace gidajenmu su zan suna da tsafta. Sannan kuma wankin hannu ya kamata kowane lokaci in muna tare da iyanmu da kirjinmu karan kanmu ya zan cewa tsaftan wanke hannun nan ya zama abin da ya kamata ku kula da shi saboda me yana da taimako sosai. Da muka yi maganar malaria kariyar malaria sai muka ce mata ce ciki da goyo shi a kaya ko ba haka nan ba shi a hutun haihuwa. Hutun haihuwa ne a shi arme tazaran haihuwa. Tazaran haihuwa da mace ta haihu har shekara ɗaya shekara biyu zuwa shekara uku ya kamata a ce mace ta ɗauki tazara ta huta abinda take rike da shi ya samu kulawa shi mai gida ya shi ma karan kanshi a jihun shi ya samu maidawa da wajen wahalar da yayi ko ba haka nan ba. Da mace ta haihu bayan wata 6 ta ɗauki ciki akwai hutawa sannan mahaihunta shi ma karan kanshi baya da hutu. Amma da mace ta haihu ta ɗauki tazarar haihuwa ta taimaka ma kanta me a tazarar haihuwa da muke cewa tazarar haihuwa na nan iri daban-daban. Aka ce hutun haihuwa ko kuma in ana son a yi kulawan haihuwa wannan ya rage ga miji da mata su ɗauki mataki amma in ya zo wajen tazara shi aka zuwa asibiti. Tazaran haihuwa shi ne muke ɗaukawa inda na ce muku daga haihuwa har shekara 2 zuwa shekara 3 kuma mun gaya muku nan da mace ta zo muna da iri daban-daban da muke ba mata muna da ƙwayo. Muna da allurai alluranmu wannan wata da wata watanni muke da su da wata 2 da wata 3 ko ba haka nan ba madalla. Sannan muna da roba na shekara 2 da na shekara 3 sannan muna da wanda muke sawa mata ga mahaifa shi kuma wannan yakan dauki dogon tazara har tsawon shekara 12 in mace tana da son daukan ta sashi. Su a wannan tazaran haihuwar da muke daukan mu mata su ba jikin su hutawa su ba jikin su lafiya su ba kuma al'umma lafiya kuma su kula
da iyansu ba su ilimi na alheri. Malama Amina Samba kenan babbar jami'a a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Riman Bakura da ke garin Gusau yayin gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Gusau. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.